Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan abun da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 27 ga watan Janairu. A babban rahotanni za a ji cewa masu ruwa da tsaki na ci gaba da tsokaci kan shirin Amurka na hana duk wani dan Najeriya da ke kafar kunguluga tsarin dimokuraɗiyya da zaɓe shiga Amurka.
Duk da yake dai sun yi shi ne da son rai saboda nasu bukatun, mataki ne wanda ba shakka 'yan siyasa da yawa za su yi la'akari da shi, kuma saboda tsoron kada a hana su zuwa kasar Amurka.
Za kuma a ji cewa duk da ƙara kusantowa da babban zaben Najeriya ke yi, manyan jam'iyyu sun kasa warware manyan rikice-rikicensu na cikin gida, sai dai wasunsu na cewa ai demokaradiyyar kenan.
Ba za mu ce mishi illa ba, kyawar demokaradiyya shi ne a yarda a saba, a saba a yarda.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda 'yan kasar Kamaru ke ganin shirin zaben Najeriya. Za kuma a ji labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a, babban janar na tarayyar Turai ya ce Russia ta kai yakin Ukraine zuwa wani mataki na daban, inda take kaddamar da hare-hare barkatai kan fararen hula da birane a matsayin martani ga shawarar da kungiyar kawancen NATO ta yanke kwanan nan na tura manyan makamai zuwa Ukraine don tallafawa kasar a kokarin da take yi a yakin. Da yake magana a wani taron manema labarai a birnin Tokyo, Sakatare Janar na kungiyar bada lamuni ta Turai Stefano Sannino ya faɗa manema labarai cewa Russia bata mai da hankali kan auna wuraren soja ba, a maimakon haka tana kai hare-hare ne barkatai kan birane da mutane. Ina ganin wannan lamari na baya-bayan nan dangane da samar da makamai ga Ukraine ne na da nasaba da yadda abubuwa suka sauya da kuma yadda Russia ta fara tura yakin zuwa wani mataki na daban. Sannino ya kara da cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya tashi daga matsayin mai gudanar da wani aikin soja na musamman zuwa mai yaki da kungiyar tarayyar Turai NATO da kasashen yamma. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falastinu suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani kazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-haren akalla sau biyu kan mayakan wata kungiyar adawar jihadi waɗanda suke zargin su da harbi wasu 'yan Isra'ila. Kawo yanzu ba a samu rahoton wasu da suka samu da suka jikkata daga ɓangarorin biyu ba. Isra'ila ta ce ta kakkaɓo akasarin rokokin da aka harba daga Gaza. Rikicin na yau Juma'a ya biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira a jiya Alhamis a Jenin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara a ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni da aka zubar da jini a ta yamma da kogin Jordan. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta a game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan. Abinda ake gani kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin, wanda zai isa babban birnin Koriya ta Kudu ranar Litinin, ana sa ran zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayar da rahoto. A farkon wannan watanni kafafen yaɗa labarai suka ambato yan yana cewa Koriya ta Kudu za ta iya neman a sake girki makaman nukiliyar Amurka ko ma ta kera nata makaman nukiliyar domin karfafa matakan tsaronta. Idan barazanar tsaro da take fuskanta daga Koriya ta Arewa ta yi muni. Daga baya Yun ya janye wannan kalami, amma duk da haka ya nuna damuwa game da yadda Koriya ta Arewa take fadada makaman nukiliyar ta cikin gaggawa da kuma yin tambayoyi game da matakan kariya daga kawarta Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Somalia ta nuna jin dadinta da mutuwar Bilal al-Sudani, shugaban kungiyar ISIS wanda dakarun Amurka na musamman suka kashe a wani yanki mai nisa da arewacin Somalia a daren ranar Laraba. Hussein Sheikh Ali ne baiwa shugaban kasar Somalia shawara kan harkokin tsaro ya shaida murya Amurka a jiya Alhamis cewa muna maraba da mutuwar al-Sudani. Ali, wanda ke nan birnin Washington, ya shaida murya Amurka cewa kungiyar ISIS ba ita ce babbar barazana ga Somalia ba illa al-Shabaab, amma shugabanta al-Sudani dan ta'adda ne mai hatsarin gaske wanda ke yin barazana ga Somalia da kuma gabashin Afrika.
Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, gwamnatin Amurka ta yanke shawarar hana duk wani dan Najeriya mai yin zagon kasa ga tsarin demokradiyya shiga Amurkar. To ne dai wasu masu ruwa da tsaki suka fara tsokaci daga Abuja ga Umar Faruk da cikakken rahoton.
Manufar kasar Amurka dai kamar yadda Anthony Blinken yake bayyana a sanarwa ta musamman da ya rarraba mu hukumomin kasar Amurka da kuma abokanan mu'amalar su na kasashen duniya daban-daban, ta zo ne bisa ga bukata ganin cewar masu hannu ko ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi zabe, musamman 'yan siyasa da kusoshin gwamnati, suna gaba-gaba a jerin mutanen da wannan umurni ko tsari na haramtawa 'yan kasar Najeriya da iyalansu takardar izinin shigar Amerika zai shafa, domin su ne gaba-gaba wurin tsara magudin zabe da zai kawo hayaniya ko rudu ko rigingimu a cikin Najeriya domin biyan bukatar kansu. Malam Abdullahi Yalwa mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya kuma kwararren edita a jaridun Najeriya daban-daban, ya yi mun tsokaci akan shi abinda yake ganin cewa wannan tsari na Amurka yake nufi a maganar zabe ko hidimomin cikin gida na Najeriya, inda yake cewa
wannan yana nuna har yanzu dai wayannan kasashen Turawa suna nan bisa kan kudirinsu na jagulgula duk wani abu da muke yi kasar nan. Wannan zabe na 'yan Najeriya ne, su zabi wanda suke so. Najeriya tana da dokoki nata da ya shafi sha'anin kada zabe da sha'anin tsaro, kuma ba ruwan Amerika da ta tsumbula bakinta da cewa wannan mun hana shi shiga kasanmu domin yana zargin sa da yin magudi ko yin wani abu da yake zai kawo cikas ga sha'anin zabe, ba shine hanyar da za su taimaka mana ba.
Kai kana ganin akwai wata hanya da za su taimakawa demokradiya ta zaunu a kan zabe na gaskiya da adalci babu magudin da aka saba tabkawa a cikin kasa?
Eto, mu dai koma ga maganan Bahaushe, idan kura na da maganin zawo ta yi wa kanta mana. Wannan abin kunya da aka yi na zabe da Donald Trump ya tsaya yana shugaban kasa har ya kai ya tura 'yan banga a majalisa domin su kashe speaker da ma mataimakinsa da ke wurin da suka yi a kasar da ke burgan cewa su ne suka iya demokradiyya.
Malam Abdullahi Yalwa kenan, Farfesa Tahiru Jega, tsohon shugaban hukumar zabe ne ta Najeriya, wanda a zamanin shi aka ga ingancin tsarin zabe a Najeriya. Na tuntube shi domin ya bayyana min ra'ayinsa dangane da wannan tsari da Amurka ke kokarin ta aiwatar domin kawo zabe na gaskiya da adalci a Najeriya.
Wannan mataki da kasar Amurka ta dauka, ina ganin duk da yake dai sun yi shi ne da son rai saboda nasu bukatun, mataki ne wanda ba shakka 'yan siyasa da yawa za su yi la'akari da shi, kuma saboda tsoron kada a hana su zuwa kasar Amurka za su dan yi taka tsantsan. Kuma ita kasar Amurka ta san da haka cewa 'yan siyasan mu ko dai sun aje kudaden su a
can ko sun gina gidaje a can ko iyalansu na zuwa hutu a can shi yasa suke amfani da shi domin su dan tsorata su nuna kima ga yadda suke shiga harkar zabe na demokradiya a irin kasashe namu ba wai suna yi don Allah da Annabi bane domin kasashen mu su ci gaba yadda ya kamata amma dai saboda biyan bukatunsu suna dan tsorata su kuma a kasari suna yan siyasa mu din suna tsorata da irin wannan kudurin na gwamnatoci irin su Amurka haka
na tuntubi jami'ai a fadar gwamnatin Najeriya da kuma ma'aikatar hudu da kasashen waje domin in ji martanin da za su maida ko tsokacin da za su iya yi dangane da wannan tsari da Amurka za ta aiwatar a Najeriya amma dukkan su sun daidaitu akan ra'ayi daya cewa ba za su ce uffan ba wato da ya sanyu gum kamar da mallam ya ci shirwa Umar Faruk Musa Muryar Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar har yanzu muna Najeriya inda ake ci gaba da fama da rigingimu a cikin gida na manyan jam'iyyun siyasar kasar alhalin babban zabe na gabatowa ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton
duk da yake manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya sun himmantu wajen neman nasarar zabe wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida kamar yadda jam'iyyar Adawa ta PDP ta kasa shiryawa da gwamnonin nan da ke yi mata barazana ita kuma jam'iyyar APC mai mulki kwanan nan aka ji dan takarata na shugaban kasa na kokawa akan matsalolin da kasa take ciki a haujin karancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala a jihohi ma ana samun irin wannan takin saka tsakanin jam'iyyun kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya inda ya majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnan jihar sanata Abubakar Atiku Bagudu
a matsayina na chairman na watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar Kebbi wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar Kebbi mun kai ga yarjejeniya da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki shugabanni na majalisar dokoki na jihar Kebbi mun yi rizani mun aje bisa ga mukamman mu wannan abun kuma ya samu karkuwar yan majalisu mutum 20 da muke tare da su kuma sun yadda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu muna ta mummu na shugabanni na majalisar dokoki da jami'i kuma ga attendance a hannuna
a wata takarda da majalisar tabbitar ta baiwa gwamnan umarni ya bayyana gabanta wannan juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kudade da ta amince masa ya ciyo bashi sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta Kebbi sun jira a cikin majalisar suka zauna da 'yan majalisar a kokarin warware wannan takin saka inda aka dauki tsawon lokaci ana tayar da jojin waya a ƙarshe duk kokarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara masu rajin bunƙasa tsarin demokradiyya a Najeriya na ganin cewa idan an dafa ɓoye ba a ci ɓoye shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili Malam Shehu Eskudu na daga cikin ƴan rajin haɓaka demokradiyya a Najeriya.
Saboda duk wani abu kaga suna yanzu kallon su na mu kai. Baya ga haka, su waɗannan za san ƴan majalisar dokoki. Su ne muke kira hir shekara uku su kawo mana agaji domin a gyara mana jihar mu, a kawo ci gaba, a daidaita demokradiyya. Dukkanin tsawon shekarun ga uku wallahi suka ke sauraron mu suna can suna sun haɗa kai da mai girma gona, shina yan abin da ya ga dama tare da daurin gindin su. An zaɓi shugabanni ya azirin waɗanda yake so masu mishin ladabi waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su ba a tunanin su ba da su ciki ba sai da su masu kwana za su yi gida ba su barkata komai ba ba su yi ayyuka ba ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba ba su kira da mutunci shi ba saboda hakan ga mu dai kallo an namu.
Na tuntuɓi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi Isa Asalafi akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin 'yan majalisa da gwamnan jihar.
Ce mishi illa ba wato shawar demokradiyya shine a yarda a saba a yarda wannan abin da ya faru ba abin mamaki bane zamantakewa jirka wannan kuma wannan zai kara bada dama a kara samun better understanding
na yi kokarin ji koda daga daya daga cikin 'yan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke son karewa dan kara bai gama wanka ba shine muharin wannan rikicin sai dai abin ya ci tura Muhammad Nasir Muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
to a gaida Muhammad kafin mu ci gaba ga wannan sakon
talakawa ga dama zabe yana zuwa dama zaɓin shugaban himma bai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu, za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka, duniya tafin hannu.
To yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna tofa a lokacin bakin su kan al'amuran zaɓe da gudanar a kasar tarayyar Najeriya, wanda kasa ce kwaɗe kilo wanda tafi yawan al'umma a kasashe baƙaƙen fata na nahiyar Afirka. Wannan kasa ta Najeriya dai tana zama jigo ga kasashen nahiyar Afirka ta yamma, sannan kuma tana makwabtaka mafi tsayi tsakanin ta da kasar jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa na hira da Alhaji Ali Dana shi dan siyasa ko mai fashin baki akan harkokin kasashen duniya ga abin da yake akan kasar ta tarayyar Najeriya.
Za mu yi magana ne kamar yadda ka tambaya dangane da Najeriya da kuma zaben shugaban kasa da za a yi a Najeriya gaba daya. Wato Najeriya, inda kana neman matsayin da Najeriya take da shi, sai ka fara ma daga matsayin da take da shi a duniya, daga duniya kuma ka kawo matsayin ta a Afirka. Wato dangane da mutane da al'umman da take da shi sama da miliyan 225, wanda wasu zuwa ce 20-30 ma kenan. Wato jinin Najeriya matsayinta na duniya ma tana da matsayi, a cikin Afirka ma tana da matsayi. Wato kuma sai mu kawo ta a takaice kuma matsayin da take da shi dangane da Kamaru da kuma al'amarin kasuwanci da shauransu, ba ma da Kamaru kaɗai ba, da duniyan gaba ɗaya. Wato Najeriya ta zama kamar wato babban kasuwa ne, inda za a kawo a sayar kuma a saya a je a sayar. Domin Najeriya babban kasuwa na, don bisa domin kan ka samu kasuwa wanda mutane suna nan sama da miliyan 200. Wato kaga Amerika ma bata fita da wani abu mai kirki ba, domin 225 ko da 30 take da shi. Amerika da irin 320 ko 330 da ake tunawa. To kaga babban kasuwa ne, duk abin da ka zo sayarwa Najeriya, indai aka saya za ka yi riba. To haka ne kuma ta yi kokari a matsayin ta na cewa babban kasa a Afirka ta samu, wato duk wani abin da kake nema ma za ka iya samu shi a Najeriya. Babu abin da ba za ka samu a Najeriya ba, don ana maganar man fetur da shauransu ba ne. Wannan shi ne matsayi wato da zai kai da duniya gaba ɗaya, wato su kura ido su lura da shi zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a Najeriya, saboda ya kasance abu ne da gaskiya, da kuma ba zai zama ma duniya gaba ɗaya fitina ba, balantana kuma ya zama ma Afirka ma fitina. Wannan ɓangaren duniya ne da Afirka.
Haka zalika na sake tambayan Alija Nashirin kan yadda ƙasar ta Kamaru take ganin yadda za ta yi da ƙasar ta Najeriya, musamman mata fannin harkokin tsaro, da kuma yadda yanzu haka kasashen guda biyu suke da matsala ta ɓangaren bakasi, sannan yanzu kuma ana ƙoƙarin zaɓen samun shugaban ƙasa a ƙasar ta tarayyar Najeriya, ga abinda Alhaji Ali Nana shi din ya ce.
To a takaice sai mu je dangane da Kamaru. Najeriya wato in ka ɗauki gabancin Kamaru, wato gabas ta Kamaru ta Kudus Kamaru gaba ɗayanta, wato Najeriya ne makwabciyan Kamaru. Wato tsawon kilometa 700,000 ake kirgawa, ko da 800 da Kamaru da Najeriya suke rabawa. Da kamar wuya maganan boda ma ya zama a tsakanin su, har a ce babu wani hanya na shiga Najeriya. Ka san boda ba wani danga ake ba, ba komai ba. Dangane da al'amarin kasuwa da siyasa, dole ne indai Kamaru ta so ta ci gaba, dole ne ta yi alaka da Najeriya a kowane lokaci. Dangane da siyasa, akwai matsala ɗaya da Kamaru take da shi da Najeriya har yanzu, wato matsala raba boda, wato dangane da maganar da ake kira maganar bakasi, da bakasi da can kuma arewacin Kamaru, arewa mai nisa na Kamaru, yashin da ake daga su da Bantsamiya da shauransu, daga tsibirin Chadi na har zuwa abin nan, wato da kotun duniya ta ba ma Kamaru gaskiya akan wani matsalar da za su ke da shi tun bayan yakin Biafra. To da kamato da halaman cewa dai gwamnatin Najeriya a yanzu nan suna so su tada wannan magana, kamar cewa ba su yarda ba. Kaga irin shari'ar ma da kotu ɗin ta tsayar shi ne akan cewa wato ƙasar za ta kasance na Kamaru, amma al'umman ciki suna da zaɓi, ko su zama 'yan Kamaru ko su zama 'yan Najeriya, ko da lokaci haka ake yi. Wannan shi ne na farko ko na biyu dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. To kaga kenan Kamaru dole ne su zuba ido akan abin da yake bicewa, kuma su kasance masu roƙon Allah a yi zaɓen nan lafiya, kuma ya kasance lafiya ya ƙare lafiya. Saboda kowa da kowa je yi riba, daga Kamaru daga Najeriya duk za mu yi riba. Ko duba ka ga abin da yake faruwa dangane da Boko Haram. To kaga dai a Najeriya suke, amma ya shafi Kamaru ƙwarai da gaske, har yana girgiza ma tattalin arzikin wato na ƙasar Kamaru.
Haka zalika na karkata ta ɓangaren 'yan ƙasar Najeriya mazauna a ƙasar jamhuriyar Kamaru, musamman shugaban ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna a birnin Duwala Alhaji Rabiu Ismaila, shi ma ya yi mun fashin baki kan yadda suka tsinci kansu a ƙasar ta Kamaru da kuma yadda yake ganin wannan zaɓe zai gudana, hali irin koke-kokensu da suke miƙa gwamnatin Najeriya na ganin cewar su ma a basu su dinga kaɗa ƙuri'arsu a ƙasar da suke zaune a ciki, musamman ƙasar Kamaru wanda take ɗauke daga 'yan ƙasar Najeriya sama da miliyan 4 ga abin da yake.
To da farko nan bane sunana shi ne Rabi Ismaila, shugaban ƙungiyar arewacin Najeriya. Gaskiya game da maganar zama tsakaninmu da mutanen Kamaru, to alhamdulillah gaskiya muna zama lafiya tare da kowa da kowa, muna zama lafiya da wani sanadiyar haka haka kamar Nigerian Embassy da mu da muke nan a Duwala, muna da Nigerian Consul, suna kira mu muna taro da su, suna nuna mana kamar yadda za mu zauna lafiya da su 'yan uwanmu 'yan Kamaru. Bayan nan kuma muna da ƙungiyar Nigerian Union, wanda ita ƙungiyar Nigerian Union ita ma muna zama da su, muna taro ana faɗakar da mu, ana fahimtar da al'umma Najeriya yadda za mu zauna lafiya ba tare da wani matsala ba. To bayan nan kuma muna da rassa, wanda yake rassan na su ne jihohi, saboda kasan tsari ne tsarin Najeriya muke da shugaban ƙasa da gwamnoni. To muna da rassa na jihohi, muna da ciyamomi na jihohi, ko da jiha suna da kungiyar, suna da ciyaman ɗinsu, to yana wakiltansu, suna da wakilai wanda suke zuwa taro. To idan an je taro nan suna yin bayanin da aka yi da abinda aka yi faɗa, to su wannan wakilan za su zo jihohinsu, su kuma za su ce ga abinda aka yi a shi Nigerian Union. To mun kuma jihohi muna da ciyamomi, muna da shugabanninmu, to mun ma za mu mutanenmu bayani ga abinda ake ciki. Gaskiya alhamdulillah magana zaman lafiya kan muna zaman lafiya da anan Kamaru. To bugu da ƙari kuma muna kai ƙorafinmu ga gwamnatin Najeriya, saboda a matsayin Najeriya babban ƙasa a nan Afirka, kuma ana sa ta a cikin idan duniya babban ƙasa ce, muna kira da gwamnatin Najeriya ta ba mu dama mu rinka yin zaɓe kamar kowane kasashe a nan Kamaru wanda suke zaune suke yin zaɓe. Yanzu haka kamar kasashen da ba su kai mu ba ma, kamar su Mali, kamar su Burkina, kamar su Niger, za ka ga suna yin zaɓe a nan Kamaru, amma mu Najeriya har yanzu ba a samu dama, an ba mu dama mu dinga yin zaɓe a nan Kamaru ba. To muna roƙon gwamnatin Najeriya da ta tuba mana wannan da idan basira, da ba mu dama mu rinka yin zaɓe wanda ba sai kaji koma Najeriya ka yi zaɓe ba.
Abinda zan iya gaya maka, Najeriya ba wani tarzoma da za a yi, komai zai wuce da kyau. 'Yan Najeriya mutane ne wanda suna da ilimi, kuma masu hangen nesa ne. 'Yan Najeriya sun yi gwagwarmaya daban-daban na juyin mulki. Bayan juyin mulki da aka yi, aka zo kuma demokuraɗiyya, aka yi komai da komai ya wuce da kyau. To ni abin baya ba ni tsoro, bisa idan Allah in Allah da za su haye gaci. Yawa, abin da zan iya gaya maka kenan game da zaɓen nan ta Najeriya. Sa'a kuma kar a je zaɓe a ce she lallai musulmi, a'a, wannan yana kawo ma mutane abin nan wanda Allah ya ba mu a bashi mulkinsa kawai. Za a iya samu wato ba musulmin ba ka ga ya yi adalci, shi a samu kuma musulmin bai yi adalci ba, duka haka abin yake. To dai Allah ya nuna ma 'yan Najeriya hanya na mafita mai kyau. Allah ya ba su shugaba na gari, amma ni kam na san komai zai wuce da kyau.
Mama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka, amma kar ka yi nisa don za ka gabatar da labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
a cigaba da ake yi na cin kofin lafiyar Afirka a ƙasar Algeria, ƙasar jamhuriyar Kamaru dai ta ɗauki kanta a cikin wani hali, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar ta ci ƙasar jamhuriyar Kamaru ci da mai ban haushi, ita kuma ƙasar ta Kamaru ɗaya da Tennis Lions sun dake ƙasar Congo Brazzaville a farkon wasan su. Yanzu dai ƙasar Nijar ta cire ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a fafata wadda ake yi, sannan kuma yanzu haka yanda mutum silayen su sun dawo gida Kamaru, sai dai a ƙasar suna ta cece kuce kan yadda aka samu kai a ciki, musamman ma na yadda ƙasar Nijar ɗin ta kammala da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Wanda ya sa na yi hira da malamin ƙwallon ƙafa na matasa Ahmadu Ayijo domin ya yi mun bayani kan irin al'amuran da suke faruwa a cikin kulab-kulab na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Ga yadda hira ta muta kaya.
Ninawa ganin da nayi, wato a nan ƙasar Kamaru in an ce za a je a yi wasa, an ce a kira 'yan wasa, ba barin entrepreneur ya yi aiki shi, ka ga an ce wannan ya ce ga dan uwana kaza ga kaza, su wanda suka sa shi a wajen su kowa zai kawo nashi, ya ce ga nashi mutane a tafi da su, kuma an bar 'yan bull kwarai a nan an tafi. Ni na ringa ganin championa a nan Kamaru, akwai 'yan bull da na sani da yawa da suka cancan da su tafi, kai da suka tafi ma bayan ni na tambaya aka ce ai wane kaza, na ce wane kaza ya tafi, wane kaza, aka ce bai tafi ba, an bar masu bull an tafi ga wanda ba sa bull, kuma wanda suka tafi nan kowa ya ga bull contre Niger ba ƙasa bane za ta dake mu a bull, a ga bull da na gani nan. Wanda suka tafi nan ba su da zuciyan bulle, ba su cancanta su a tafi da su ba wa'annan, saboda haka ni a wajena ba zan ce antrenor ne ya yi abin nan ba, antrenor shi ya saka wanda ya tafi da su ne bayan da zai yi, saboda haka ni ganawa ƙarin bayani da zan kawo, saboda haka za a yi abu gara a canja, komai ya canje, kamar antrenor ya ringa aikin shi da kanshi ya zabi 'yan wasan shi.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
A yau Juma'a babban janar na tarayyar Turai ya ce Rasha ta kai yakin Ukraine zuwa wani mataki na daban, inda take kaddamar da hare-hare barkatai kan fararen hula da birane a matsayin martani ga shawarar da kungiyar kawancen NATO ta yanke kwanan nan na tura manyan makamai zuwa Ukraine don tallafa wa kasar a kokarin da take yi a yakin. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falasɗini suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani kazamun farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan, abinda ake ganin kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin, wanda zai isa babban birnin Koriya ta Kudu ranar Litinin, ana sa rai zai gana da shugaban Koriya ta Kudu kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legislation da kuma injiniya mu na yanzu Mr. Patrick, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.